أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل. قال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، أتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم فلتغتسل. فقال لها عائشة: أغسل لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قربت يمين، ومن أين يكون الشبب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ونترسمنا 20 دقيقة a cikin karatunmu na wannan littafi muwaffa na Imam Malik, wanda cinsa a yau 28 ga watan Muharram hijira 1428, wanda ya dace da 16 ga watan 2 miladiya 2007. Imam Malik yace: ghuslul mar'ati idha ra'at mithla ma yara ar-rajul. Wato bayani, wannan babin zai bayyana mana hukuncin yin wankan mace idan ta ga irin abin da namiji yake gani a mafarki. Wato in tai mafarki irin yadda namiji yake yi, in tai mafarkin saduwa kamar yadda namiji yake yin saduwa, yake yin wannan mafarkin, to ita ma za ta yi wanka. Wannan haka Imam Malik ya kulla wannan babi, ya bayyana hukuncin, wato cewa ai hukuncin jiki kanta shine wajibcin yin wanka. Imam Malik ya kawo hadithin Ummu Sulaim ta hanyar isnadi guda biyu. Isnadi na farko shine wanda ya ambace shi a nan kamar haka: an Malikin, Imam Malik ya ruwaito an Ibn Shihab daga Malam Musa Muhammad Ibn Muslim Ibn Shihab Az-Zuhri an Urwata bin Az-Zubair daga Urwata bin Az-Zubair Al-Adawi dan Zubair ibn al-Awwam anna umma Sulaim, cewa Ummu Sulaim qalat li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tace ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga wannan kudwa yana bada labarin kissa ne da Ummu Sulaim tace ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda haka kamar a gaban sa akai kenan ko, to amma shi kuma ba a haife shi ba lokacin da abin ya faru, inda bai zurci zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka yana bada labarin abin da bai gani bane. Wannan shi ake ce ma wajen malaman hadisi, ake ce masa al-mursal. Anna da an tana nuna ittisal, wani lokaci kuma ba ta nuna ittisal, ta nuna cewa isnadin sadajje ne. Amma a nan wajen, saboda abin nan anna wato ai hikaya ne na kissa, saboda haka tana nuna cewa babu ittisal, bai gani ba. Dan haka waye ba yaya akai, menene madogaran sojin sanin wannan labarin? To dole sai an bincika sauran riwayoyin hadisin. Imam Muslim ya ruwaito wannan hadisin, shi ya bayyana cewa Aisha ce ta gaya masa, ita ce akai abin a gabanta. Shi da yake cewa tace, yace Urwata bin Zubair, yace Ummu Sulaim ta ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wanda ya gaya masa, tunda shi bai ga Ummu Sulaim ba, kuma baya nan lokacin da akai, saboda haka wadda take nan lokacin da aka yi ta gaya masa ita ce Aisha. Da haka Imam Muslim ya ruwaito hadisin, sai ya ruwaito shi daga ɗaya daga cikin sa'o'in Imam Malik, almajiran Ibn Shihab Az-Zuhri, Yunus Ibn Yazid Al-Aili, ya ruwaito shi daga malaminsa Zuhri, daga Urwa, daga Aisha, ta ce qalat Ummu Sulaim. Aisha ita ta faɗa. Saboda haka kaga malamin Urwa wanda ya ba shi labari a nan wajen, Aisha radiyallahu anha. Da haka yawanci amma abin da yake faruwa a wajen Imam Malik yana kafa hujja da hadisi wanda yake mursal kamar yadda yake kafa hujja da hadisi wanda yake muttafi domin zai ga kan cewa shi urwa amintacce ne dole ya ji labarin kissan nan daga wajen wani dan haka ba sai ya kawo mata da isladi din abin nan dalla dalla wanda ya hayyata biyo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka shi a wajensa wannan hujja ne ya fade shi a halin yadda yake tare da gibin da aka samu a cikin riwayar amma wajen sauran malaman hadisi su ba sa yarda da irin wannan riwaya sai an kawo da isnadi sadajje har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani yankewa ba gibi a cikin sa to wannan isnadin haka yake isnadi ne ingantacce gashi Imam Muslim ya fitar da hadisin Ummu Sulaim kana sunanta an yi sabani cikin kan wajen sunanta an ce sunanta mafi mashhuri dai shine al-Ghumaisa da kuma ar-Rumaisa al-Ghumaisa bil-Ghain da kuma ar-Rumaisa domin amma ta shahara da wannan kunyar tata amma an batanta da sunan al-Ghumaisa bil-Ghain ya zo a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya shiga aljanna sai ya ji takun kafa a gabansa sai ya ga al-Ghumaisa bint Milhan sai ya ganta saboda haka tana daga cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa ɗan aljanna ne dan ya ganta a cikin aljanna tana daga cikin matan da suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubai'a a lailatul aqaba tun kafin ya zo Madina yana Makka suka je suka yi masa mubai'a akan sai shiga addinin musulunci mujinta Malik ibn an-Nadr baban tanta Anas ibn Malik kuma san shi khadimin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ta musulunta a taitai mijinta ya musulunta bai musulunta ba amma sai kuma da ta musulunta amma kuma baya hana ta ta addinin musulunci ko kuma ya hana ta ta sa danta Anas ya addinin musulunci dan Anas yana din dan yaro sai ta rinka ce masa qul ashhadu an la ilaha illallah sai ya fada qul ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ya fada to har dai uban ya mutu ya je ya fita tafiya waɗansu larabawan daji suka fishe shi ya mutu ba a musulmi ba to sun je mutu ita kuma ta ce to a wannan saboda riƙon amana da gani shi kamar Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khiyarukum fil jahiliya khiyarukum fil islam ko wanda Allah yake yin su da kikkiawan hali da karfin hali tun kuma ko ba kafin mutu shiga musulunci don su irin wannan suka shiga musulunci wato sun abin nan sun fi zamantowa wato masu ƙarfi a cikin addinin musulunci ita tana daga cikin irin waɗannan mata Ummu Sulaim da lokacin da aka yi aka bin kiyaye wato kyakkyawan alƙawari tsakaninta da uban ɗanta ta ce to ita kuwa ba za ta sanya shi ya daina shan nono ba sai in shi ne ya ce ya daina da kansa kuma ba za ta yi aure ba sai ya ba ta izini sai ya yarda sai da yarda sannan za ta yi aure da mutane suka zo neman aurenta daga cikin waɗanda suka zo neman aurenta akwai Abu Talha al-Ansari yana daga cikin wanda suka fi kowa wadata a Madina shi kuma Abu Talha al-Ansari a lokacin nan bai musulunta ba yana mushriki da yazo yana neman aurenta sai take cewa a ita ba za ta aure shi ba dan ku shi ita musulma ce shi ku mushriki ne kike kaga abin da kake bautawa din nan ina baran gidan su wani sai ambata masa sunan wani bawa na gidan waɗansu mutane ke shine bai ke tattaka muku shi yake tattaka muku iyayen gidan nan sai kike mata kinga fa haka ne ba ya koma gida yana tunani wannan shine farkon shiga addinin musulunci a kansa a wata riwaya kike ce masa ni ba zai yi wani aure ka ba tunda ni musulmi ne kai ko mushriki ne amma idan ka musulunta to shine sadaki na ba san ko kobo kawai musuluncin ka shine sadaki saboda kai musulunta kuma wannan ya zamanto sadakinka kaga imani ko kaga imani to shi yasa kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karrama ta a wata riwayar Anas zai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya zuwa gidan kowa yayi bacci in ba gidanta ba yaje ya kwanta ya bacci kuma bisa al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi bacci yana yawan gumi to in yana gumi din sai ta dauko yar wakiya manzo ta san wakiya sai ta dauko yar karamar kwalba ta turare sai ta rinka tatsar abinda ta rinka tattar ta rinka ɗiban gumin tana haɗa shi tare da wani irin gari don yamma zamanto irin turaren nan wanda ake shafa ba turare wanda yake na ruwa ba turare wanda yake za a iya shafa shi ma kamar mai kun san milki iri biyu ne akwai milki wanda yake na ruwa akwai kuma wanda yake a cikin dunkulalle ɗin to sai ta haɗa shi da irin wannan majjar da ake mai da shi ta sai ta kusa shi ya zamanto kamar turare wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya farka yake tana yin haka sai ce me kike yi yace a turarenka ne guminka nake tsiba dan na hada shi da turare na domin in ne haka yana fin dukkan wani turare wanda yake muke da shi wannan riwaya ce dan neman albarka kai kowanne abu da jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albarka ne sahabbai sun nemi albarkar wa abubuwa da yake na jikinsa ya tabbatar da su akan haka bai musu inkari ba amma wannan hususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan shine wanda nassi yazo akan tsarkake shi amma duk wani kowa yayi bayan sa idan ya masa kyakkyawan fata ba wanda yake da 200% a cewa na ai ya hai inda haka ne da wanda ya fi cancanta sahabbai su masa haka shine sayyidina Abubakar bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai tabarruki da sayyidina Abubakar ba wala da Umar wala da Uthman wala da Ali wala da Fatima Allah ya gida su baki daya dan suka wannan dan saboda al'amari ne na hususiya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka dani ko taran annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha ruwa a cikin wata salkar ruwa a gidanta ta baki din ya sha yana gama sha sai ta tashi sai ta yanke wannan fata ta ajiye shi ta ajiye fata tace wannan yace mata me yasa kike haka tace dan ne tabarruki da inda bakinka ya taba ya rasulullah wannan din yana nuna mana irin wato santa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma fahimtar ta ga addini da kwadayinta wajen yin addini shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mafarki din da Aisha cewa tana cikin yan aljanna ranar yakin Uhud tana cikin mata da suka je wajen yaki suna ba ma wanda aka ji musu ciwo ruwa suna sha haka ranar yakin Hunain kuma ta je yakin ta irin abin nan wukan nan mai kamar kan barandami a san ta malkwasashen wukan nan haka irin ta kan Yaman da yan Oman kuna ganin su yan Yaman da yan Oman wato ka da suke sawa a cikin su daure ta mai wata karkataccen baki shi yake ce ma hanjar ta tafi da shi shine sai mijinta ummu Abu Talha yake ce mata ummu Sulaiman me zaki da wannan me ya kawo ki nan ko me zaki da wannan yace domin idan na ga mushriki na farka cikin sa shine je ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah sallallahu alaihi wasallam bai mata inkari ba ta nemi wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gidanta dinye mata abin ya zo gidanta ya ci abinci ta shirya masa abinci mai daɗi da yazo bayan ya ci abinci sai ce qumu fali usalli lakum ku tashi ne muku sallah sai ya musu sallar nafila raka'a biyu wanda daga nan ne malamai suka kafa hujjar cewa za a iya yin jami'i a sallar nafila ko ba ta tarawih ba sallar nafila mutlaka za a iya yin jami'i a ciki kuma wanda ya nuna abin nan a kwadayin sahabbai na samun albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya salla a gidansu bayan yayi salla din sai ya mata addu'a bayan ya mata addu'a sai ya ce ya rasulullah indi huwaisa ina da wata keɓantacciyar bukata ta musamman sai ya ce menene sai ta ce ɗana ɗan marayan nan Anas ibn Malik kai masa addu'a sai sana zai ce duk wani alkhairi na duniya da na lahira da na tuna sai da annabi ya roƙa mu amma a wata riwayar cewa yayi Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce masa yayi Allahumma akfir malahu wa waladahu wa barik lahu fi Allah ka yawaita dukiyarsa da ƴaƴansa kuma ka bashi albarka a ciki saboda wannan albarka addu'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da gona ta ilimi dukkan gonan na cikin inibi na kasar Basra sau ɗaya suke ƴaƴa a shekara amma shi na fa sau biyu suke ƴaƴa kuma tsakanin ƴaƴansa da jikokinsa da tattaɓa kunnensa kafin ya mutu sai da ya ƙirga 120 addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga irin kwaɗayin mata masu fahimta kenan da masu fahimta kwaɗayin su ga alkhairi da kuma fahimtar su ga alkhairi sai ta ce ma ɗanta addu'a kuma ma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ta dauki dan ta dauki shi Anas din ta je ta mika shi gare shi take masa ya rasulullahi ga dana nan Anas yayi maka hidima ya rasulullahi yayi maka hidima shekara 10 zuwan sa majin shekara 10 gaba ki dai Anas hidima yake ga annabi sallallahu alaihi wasallam uwa ta je ta dauki shi ta mika shi dan ya samu wannan albarka yana daga cikin falalar ummu sulaim da saninta ga addini kisa da tazo na wani danta da yake rashin lafiya dan sun haifi ya'ya biyu da Abu Talha akwai Abu Umair akwai kuma Abdullah shi Abu Umair shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi masa wata saboda yana da dan wani dan tsuntsu da yake wasa da shi wata ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya ganshi sai ya ga yaron yana ta kuka yace me ya same shi ai dan tsuntsunsa ne yamu dan tsuntsunsa ne yamu kamar tsuntsu ne dan kankani kamar bini sai yace in ya ganshi sai da ya ji a da ga masa haka sai yace ya Aba Umair ma fa'ala nughair yace ya Aba Umair me yana farin dan tsuntsunka to wannan da yanda ya faɗe shi da sigar saji'i a ciki sai ta yaye masa wannan bakin cikin nasa ya ya kan cewa hatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da girman sa da matsayin sa yana tambayar sa kai kafinin sa ya aba umair ma fa'ala nughair wanda sai yayi masa bakin cikin nasa kaga irin wato rahama ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta kai tani shi har kai yara ce da Allah rabu da shi zai kuka da huci sai ga masa abin da yake ji kwantar masa da hankali irin rahama ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to lokacin da kanta yayi rashin lafiya ita ummu sulaim Abu Talha bayana sai Allah ya kawo ajalin sa da ya dawo gida kafin ya dawo ta shirya masa abinci ta shirya masa abinci kuma ta yi ado ya ci abinci sannan da ta ganin yadda ta yi ado sai ya buƙace ta abin nan a suka sadu sai bayan sun sadu sai ta ce yanzu da Allah ina da tambaya idan mutane suka je suka yi aron wani abun aikin gida daga wajen makwabtansu sai mutanen makwabtan nan suka zo suka ce ku dawo mana da kayanmu da kuka ara wajenmu suna da haƙƙin su hana su ne ke a ba su da haƙƙin su hana su sai su mayar musu ta ce to Allah ya baka aron ɗanka da ka samu Allah ne ya baka aronsa kuma ya ɗauki kayansa saboda haka ka nemi ladanka wajen Allah sai ce yanzu da kika bari na shiga cikin jannaba sannan za ki gaya mun wannan abin da ya faru ga ɗana sai je ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yanda ya ji irin wannan wato suluki na imani na ummu sulaim irin wannan tabi'a ta imani sai ya ce barakallahu lakuma fi lailatikuma Allah sun ya muku albarka a wannan dare na ku a wannan daren ku sai ta ciki da ta haihu da haihuwar ta zo mata da daddare ne ina haihuwa sai ta fama ɗanta a shekari da gari ya waye sai ta fama ɗanta Anas wan yaron ya je ya kai shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta haɗa shi tare da ɗan dabi da ɗan dabilai da ya je ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin lalat a jikin waɗansu raƙuma da awaki na sadaka ya kyale sai da ya gama sannan sai ya kawo shi da ya kawo shi sannan sai ya ba shi dabina da ya tauna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa masa dabina nan a saman harshen sa da shin sa na sama sai ga yaron ya so ba tsotsan sai yana ta bulbul da harshen sa da bakin sa bakin yana ta motsi yace jubi ansar da abin al san ansar da dabino wato tun suna yan yara ba tun suna cikin su suke san dabino to sannan sai ana yace masa to ai ta ce ka sa masa suna sai sa masa suna Abdullah to masu riwayar hadisi wanda ya rawaito wannan hadisin yake cewa sai da naga wannan Abdullah din ya sami ƴaƴa guda 7 daga cikin su dukkan su makaranta alqur'ani mun san kuma hadda alqur'ani a wancan zamanin ba irin ta yanzu bace ba haddar musabaka bace wancan hadda wanda ya hadda alqur'ani a wancan lokacin to kuma malamin tafsiri ne ya san alqur'ani ya san tafsiri ba wai kawai ya san bakin ba a ya san alqur'ani kuma ya san tafsiri in ka ji an ce qara alqur'an ko khatam alqur'an to abin nan malami ne sosai na alqur'ani din tare da sanin tafsirin sa kaga wannan ita ce albarka yana haka magabata suka fahimci albarka haka kaga kenan mutumin da Allah madaukaki sarki ya bashi alqur'ani sai da kamata ya rinka ganin su cewa shi abinda mutane duk an ci gaba sun samu certificate na boko daga likita sai engineer sai wane ne shi kawai an bashi shi kawai yana alaran ba shine Allah ya raba ya bashi shine Allah ya sa masa albarka wanda Allah ya bashi alqur'ani kaga gashi su magabata suna ganin albarkar addu'ar annabi masa addu'a sallallahu alaihi wasallam da albarka ga alama albarkar ne ya sami dukkanin su makaranta alqur'ani sun in ya mutu makaranta alqur'anin nan dukkanin alqur'an da suke yana cikin mizan sannan ranar alkiyama ga kowanne ba mutum ɗaya fa in ya haccace alqur'ani ranar alkiyama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake za a kirawo iyayensa sai a sanya musu wata tufa da wani kambu a kansu sai ce wannan tufar fa wannan kambun fa me muka yi aka ba mu aka ce shi kansa kambun da tufar sun fi abin da ke cikin duniya baki ɗaya kimarsu ya fi na duniya baki ɗaya sai su ce wannan fa me aka ba mu aka ce wannan an ba ku ne saboda ƴaƴansa saboda ɗan kuwa ne ya haddace alƙur'ani to ballantana wannan ƴaƴansa bakwai duk sun haddace alƙur'ani to shine kaga albarka shine ita ce albarka din kenan a rayuwa ta rasu a Madina amma shekarar rasuwarta abinnan a shekarar rasuwar Ummu Sulaim a abinnan wanda suke mata tarjuma zahabi bai ambata ba a bata ruwaito hadisi da yawa ba duk da yake cewa sahabiya ce babba daga cikin ansar hadisanta guda 14 kawai hadisanta guda 14 kawai ke rawaito irin su Aisha bane da suka rawaito hadisai wajen 2000 amma daga cikin hadisan da ta rawaito ga wannan wanda ta kiyaye ma al'umma wasu sunna daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar fahimtarta da santa ga alkhairi da ta sanya kunya bata sa ta tayi tambaya wanda yake za ta yaye ma al'umma musulmi jahilcin da suke ciki ba Ummu Sulaim tace ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al mar'atu tara fil manami mithla ma yara ar-rajul ya rasulullah mace ce kai mafarki kaga irin ta ga kai mafarki kaga irin abinda namiji yake gani a cikin mafarki haka wannan riwaya ta zo amma a riwayar Imam Ahmad sai tace masa تتي مع النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام تغتسل تتي يا رسول الله إذا ما تتجي ومجن تينا صدوا بإتاج كم بجي ذاتي وان كان جنبا وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل يتي إي تيوانكا تيوانكا وقالت لها عائشة wannan kaga mutlaka ne ba tare da kaidi ba amma kamar yadda zai zo a hadisi mai zuwa yace idza ra'atil ma idan ta ga danshi in ta ji fitar wani abu daga jikinta kamar yadda shi ma namiji ba wai kawai daga yayi mafarkin yana daga yayi mafarkin saduwa din bane zai wanka a'a sai idan ya zamanto cewa ruwa ya fita daga jikinsa sai idan mani ya fita daga jikinsa to ita ma mace haka amma dan an yi mafarki ba tare da an ji danshi ba fitar an ji danshin fitar wani abu babu wanka وقالت لها عائشه سي عائشه ام المؤمنين تتي متى افل لك تتي كاي شنكي wato kalma ce ta nuna a ta wato kasantarwa ina za ki faɗi wannan magana kai man ta nuna faɗa dai gare ta shine Allah yake cewa dangane da da ya game da iyayensu fala taqul lahumā uffin kada ku ce musu kaico kamar kin ce tashi ka je kai asirar ki kash ko wata kalma da za ta nuna kan cewa wato baka ji daɗi ba ko kana cikin matsi kar ku yi haka to wannan kalmar ma'anar kalmar uffin kenan istihqaq da tabajjo tace mata kaicon ki halta wa hal tara zalika almar'a yanzu mace tana ganin wannan mace tana yin mafarki a wata riwaya take ce mata fabahatin nisa ummu salama ce take mata fabahatin kin kunya ta mata ke dai kin kunya kin tona ma mata a cikin yau shi mace za ta ga wannan فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي متى تربت يمينك ومن أين يكون الشبح يتي حنن الناكي للي إيش يتربايا يترمضة كن تربايا ومن أين يكون الشبح تتيا يا إكتام كما تو إدن لا متبسد مني تتيا يا ذائي ونوك تي أنت يا كما دي إتا wanda nuna kan cewa kenan a cikin haihuwa ba wai kawai ruwan da yake fitowa daga namiji bane daga shi ne ake halittar da a akwai wani abu da yake sanadari da yake fitowa daga mace akwai sanadari da yake fitowa daga jikin mace wanda a wani hadisin a wata riwayar da hadisin Ummu Sulaim yace idza sabaqa ma'ur rajul ma'al mar'a أشبه أمومته وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل شابه خؤولته إذن روان نمجي يرقى نمجي سوسيه كمادا بطن ننسى إنقوان أبنسى إذن نمجان يرقى نمجي سيه كمادا wato ƴan uwan uwarsa ya hakikalin wannan rigargin yake ba abu ne wanda yake zaka iya ganewa ba Allahu a'lam bi haqiqati kuma bayanin sa ma abu ne wanda yake mawuyaci a wannan zamani a yanzu kuma mun san ilimin binciken likita ilimin genetic ya nuna cewa akwai wani abu a cikin abin nan halittar namiji da halittar mace da su ne suke haduwa wanda suke ce musu chromosomes ko to shi zai yi mutane a wannan zamani labarin bayanin chromosome yanzu ko a yanzu ka zo kare mutane labarin abin nan a chromosome ba a cikin aji ba a cikin ajin ma wanda yake da ya riga ya karanta a cikin ajin ma lokacin da ake karanta genetics a cikin biology din sai tukuna a shekarar karshe ta secondary school ake dan fara ake dan taba dan kadan to yaushe za a yi bayanin yadda za a ce yadda hakikanin sa yake hakikanin sa Allah ne kadai ya sani su kuma wannan bincike da binciken su ga abin da ya nuna musu amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya ishara ga wannan cewa babu ne wanda yake sha'anin haihuwa su ce kuyinin da da halittar sa ba daga namiji bane ba daga abin da yake fitowa daga namiji bane har da namace kuma akwai lokacin da zai zamanto yanayin haduwar ya sa ai namiji ya sa ya kama da uwa wani kuma lokacin yanayin haduwar ya sa ya kama da uwa ko ba haka ba idan ya zama to menene xx da xy ko wani namiji xx ko to in ya zama to xy ne suka tsin sai ya zama to namiji ne namijin yafi in ya zama to xx kuma shikenan sai ya zama to namiji to duk irin waɗannan kaga akwai wani dai tsari wanda Allah madaukakin sarki ya sanya ne yadda haduwar za ta kasance wanda ko na namiji ya rinjaye ko na mace ya rinjaye wanda kyaunan shi ne ke tasiri akan kama yake tasiri akan halitta da sanin hakikanin sa a wannan zamani ko da bayani yanda yake ne wanda kinka ne ba su fahimta ba a wannan lokaci amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda an bashi jawami'ul kalim matattarar zance ya nuna bil ishara kan cewa wannan abin na ilimi wanda yake sai daga baya tukun za ku iya ganowa a cikin ilimi gashi nan tun a lokacin ya fada kaga sai bayan shekara wajen 1400 sannan aka so aka gano wannan al'amari amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ishara ga wannan to wannan hadisin ya nuna mana abinda matan sahabbai suke akai na zuwa su nemi fatawa kan al'amarin ilimi suna zuwa su tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko su tambayi matan sa domin su san hukuncin Allah wannan ya nuna falalar su da imanin su da damuwar su kan sha'anin addini cewa ba sa yin abu da ka wajen addini sai su nemi hukuncin Allah akai sannan kuma kuna wannan abin yana daga cikin abin da ake jin kunya wannan ba zai sanya su su kibin su ki tambaya kunya ba za ta sanya su su zauna da jahilci ba kunya ba za ta sanya su zauna da jahilci ba kamar yadda muka gani a cikin wannan aikin na Ummu Sulaim abu ne wanda yake abu ne na jin kunya dan kamar yadda zai zo a riwaya mai zuwa ta ce da teshin kuɗa inna Allah la yastahi min al-haq ba jin kunya gaskiya ba za ta ji kunya ba kenan. Shi yasa kamar yanda wannan ka'idar mun yi ta fadanta ana wajen karatu lokacin da muka karanta hadisin Miqdad, cewa kunya maslaha ce, yin kunya maslaha ce domin yana daga cikin ayyukan imani. Saboda ka ba za mu ce a addini babu kunya ba, akwai kunya, yana daga cikin imani. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, kunya tana daga cikin imani. Saboda ka akwai maslaha a cikinta. Jahilci kuma akwai barna a cikinsa. To idan ya zamanto aka haɗu da maslahar kunya da barnar jahilci, me za a yi? A samar da maslahar koko a kawar da barnar? Ka'idar shari'a shine idan maslaha ta samu, idan aka haɗu da maslaha da kuma barna, to a samar da kawar da barna kafin a kawo maslaha. Kafin ka kawo gyara sai ka kawar da barna tukuna. To kaga shi yasa sai aka kaddamar da barnar jahilci, sai aka ba a damu da maslahar kunya ba, sai ta zo ta yi tambaya don saboda ta kawar da barnar jahilci. Tare da cewa mun ce wannan shine shahidinmu a nan, cewa a kaddamar da kawar da barna bisa kawo gyara, kawo maslaha. To amma idan ya zamanto cewa za a iya kawar da barnar kuma a tabbatar da maslaha, a tabbatar da gyaran fa, sai a ce dole sai dai a kawar da barna? Sai a yi dubu da biyu. Shi yasa ake cewa abinan tahsilul maslahatain aula min tahsil ihdahuma wa ihdar al-ukhra. Ka hada maslaha guda biyu ka same su, yafi bika su ka samu daya, ka yarda daya. Yanzu kaga kamar na Sayyidina Ali da Miqdad, an samu maslahar guda biyu. Saboda idan da shine yaje ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan hukuncin mazi, kaga ne zamanto babu kunya. In kuma ya zauna da jahilci, zai zamanto akwai barnar jahilci, bai yi tambayar ba. To sai sa aka yi masa tambaya, sai ya samu maslahar dubu da biyu, ya kawar da jahilci kuma ya samu kunya. To da haka idan za a iya samun maslahar guda biyu, to wannan shine aula bisa a samu maslaha ɗaya a wakantar da ɗaya. To a naunan wajen na Ummu Sulaim shi ya zamanto cewar samar da maslahar guda ɗaya shi kaɗai ma ya wadata, saboda samar da su gabaki ɗaya ɗin watakila ya ta'azzara gare ta, ba ta samu wanda zai wannan tambayar ba. Kamar yadda muka gani dai, tunda Aisha gashi ma tana inkari. Sannan ya bayyana mana hukuncin mas'alar da Imam Malik ya aka da babin akanta, ya ɗora wato takin babin akanta, cewa mace idan ta yi mafarki za ta yi wanka. Saboda ka hukunci ta da hukuncin namiji duk ɗaya ne, wanda ya zo a wani hadith ko da yake bai inganta ba, da'ifi ne, wa innaman nisa'u shaqa'iqur rijal, mata ƴan uwan abin da shaqiqan maza ne. Wato abin da yake samun namiji haka yake samun mace, hukuncin da yake samun namiji haka yake samun mace. To kamar inda namiji idan ya yi mafarki bai ga wani abu ba, ba zai wanka ba, haka zalika mace in ta yi mafarki ba ta ga wani abu ba za ta yi wanka ba. In ta yi mafarki, in ya yi mafarki ya ga ya fitar da wani abu kuma ya tabbatar cewa maniyyi ne, to haka mace ma in ta yi irin wannan ita ma za ta yi wanka. Ba kuma zai fitar da maniyyi din a cikin bacci ba tare da mafarki ba, zai wanka ko ba zai ba? Zai yi wanka, domin innamal ma'u minal ma. To haka ma haka zalika ita ma, in ba ta yi mafarki ba kawai sai ta tashi ta ji danshi, to ita ma za ta yi wanka. Hukuncinta da hukuncin namiji duk ɗaya ne. Kuma wannan hadisin ya nuna mana daga inkarin Aisha radiyallahu anha da ta ce mata wa hal tara zalika al mar'a, yanzu mace tana ganin wannan, ya nuna mana cewa kenan waɗansu matan ba sa mafarki, ba sa ihtilam, kamar yadda daga cikin maza aka samu wanda ba su taɓa yin mafarki ba, mafarkin saduwa da iyali. Haka zalika mata ma akan samu, bai kamar yadda waɗansu malamai suka ce rashin mafarki ɗin a cikin mata ya fi yawa bisa rashinsa a cikin maza. Sai ka in ka tara mata guda goma sai ka samu watakila kusan rabinsu bai taɓa mafarki ba, amma in ka tara maza guda goma da wuya ka samu mutum biyu wanda bai taɓa yi ba. To sannan kuma wannan hadisin ya nuna mana mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewar abin nan sanadarin haihuwa, sanadarin gina mutum yana fitowa daga cikin maniyin namiji da kuma maniyin mace. Kuma kan cewar yanda Allah ya tsara shigarsu mahaifa, yanayin shigarsu mahaifa, wanda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi da cewa asabaq, rige-rige, rigaya, wanda ya riga wani shi ne ke tabbatar da yadda halittar ɗan zai kasance, wanda wani ya daga cikin alamun nubuwa, alamomin annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A wancan ilimin ɗan adam bai kai ya gano wannan ba, ta dukkan wata hanyar ilimi a wannan zamani bai kai ya gano wannan ba. Bayaninsa baya cikin sufan wani addini, baya cikin Bible, baya cikin littafin Hindus, baya cikin littafin Majusawa, baya kuma cikin bayanin malaman falsafa ta Girkawa da likitocinsu. Ilimin ɗan adam bai kai wannan ba. Amin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana, wanda yake nuna kan cewa Allah ne yake sanar da shi sallallahu alaihi, tare da cewa bai iya rubutu ba, bai iya karatu ba. Ballantana ka ce ai ya taɓa zuwa wata library, ya je ya zauna ya kwana a can wajen yana karatu har ya gano wannan. To bai iya rubutu ba, bai iya karatu ba. Saboda haka wannan ya nuna mana wato cewa tabbacin annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan wajen kaulin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam taribat yaminu, wannan kalmar malamai sun yi ta magana akan ta. Waɗansu sun ce ma'anarsa Allah ya saki zamanto talaka, Allah ya talautar da ke, ke talautar da ke. Amma dai zahirin ma'anar shine hannunki ya lulluɓa hannunki da turfaya. Magana ce wanda yake ta gudana a bisa harshen Larabawa na faɗan wani abu in zaki inkari, kamar yanda ake cewa aqra halqa ko takilatka ummuk ko waiha ummuhu ko la abalak. Duk waɗannan kalmomi ne da suka gudana a harshen Larabawa don lokacin da mutum ya faɗa lokacin mamaki ko lokacin inkari. Umma da ma'anar addu'a ne, kaga zahirinta kamar addu'a ce. Allah ya nemi mata addu'a cewa turbaya ta lulluɓe hannunta da dama. To umma addu'a ce bi talauci, kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a yake cewa ya Allah ni mutum ne ina yin fushi ina farin ciki, duk wani daga cikin sahabbaina da na zage shi ko na yi masa addu'a ta zagi ko addu'a ta la'ana, Allah ka canza wannan ta zamanto gafara ce da rahama da ɗaukaka a gare shi. Shi yasa Abu Dhar ya rawaito hadisin in qala la ilaha illa Allah dakhala aljanna, wanda yace la ilaha illa Allah zai shiga aljanna. Sai yace wa in sarqa wa in zana wa sarqa, ko da yayi zina yayi sata, yace wa in zana wa sarqa. Ya sake maimaitawa sau uku, na uku yace wa in razima anfu Abi Dhar, ko da hancin Abi Dhar an turmuza shi a cikin turfaya ne. To shi kuma Abu Dhar ba abin da yake jin dadi irin wannan magana. Manzo Allah ya ga masa a turmuza hancin sa a turfaya, dan kan yi tashi ruwayar hadisin sai ya faɗa ya ce wa in razima anfu Abi Dhar wa in razima, ya ta maimaitawa saboda jin dadin wannan kalma da ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na'am.
قال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، قال على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال نعم إذا رأت دماء.
حديث نبي أولا بعد إمام مالك رويته دقى مال منسى هشام بن أروى دقى أن أبيه شيني أروى بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة. زينب بنت أبي سلمة تادقى تكين كنانا صحابي ko nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka so a cikin gidansa. Sunanta an haife ta a kasar Habasha, sunanta Barra wato managarciya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya canza mata suna zuwa ga Zainab, saboda haka al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take baya kan suna da yake akwai tarkiya a ciki ko akwai mummunan sifa a ciki, kuma sai ya sa kansa suna shaytan. ko kuma kansa suna Fir'aun sai irin wannan sunan ta canza shi ya kamata ai akwai wani wanda ya kama kansa suna Huzun Huzun kuncin rai da bakin ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya canza masa sunan ya ce anta sahal yace ani bazan canza sunan da iyayena suka samu ba saboda bai fahimci kan cewa bai fahimci kan cewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa ne bisa umarni ba sai ya dauka kan cewa kawai kamar ra'ayi ne yake fada saboda ake canza sunan ba sai wani ɗaya daga cikin jikokinsa wanda malami ne sai ya ce wallahi tun daga wannan lokacin wannan kuncin ran da ɗacin ran zai gushe ba yana cikin mu har mu zuriyarsa har mu jikokinsa sai yanzu ma da wannan ɗacin ran saboda mun ki mu canza sunan da kakan mu bai canza sunan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza masa ba sai sifar wannan sunan da shi kadai ba ma ta tsaya akai har zuriyarsa da ta bi jikansa ne yake fadan haka shi yasa wato akwai dukkan albarka tana cikin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam komai kankantan abu bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kyautuka zato da Allah kan cewa kai wannan ne dan bin annabin Allah dan san annabin Allah kaga albarkar da Allah bai sa maka albarkar har cikin zuriyarka za ka ga ganta ka duba ga wannan kawai canjin suna ne kawai to al-shahid dai ita wannan Zainab sunan ta barra sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya canza mata suna ya maida ita Zainab babanta Abu Salama yana daga cikin waɗanda suka yi musulunta da farko suka hijira zuwa Habasha suka je suka zauna a Habasha daga baya suka dawo Makka suka hijira zuwa Madina ya rasu tun kafin yakin Badr da ya rasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya same shi domin tare suka sha nono da shi dan uwansa ne min Raza shi baban Zainab Abu Salama al-Asadi ya je yaje ya rufe masa idinsa sannan yace Allahumma ighfir li abi salama warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhluqhu fi aqibihi fil ghadirin wakhluqhu fi aqibihi fil ghadirin Allahumma afsah lahu fi qadrihi wa nawwir lahu fi wannan yaje da wannan addu'a ta Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yace Allah ka gafarta ma Abu Salama ka daukaka darajarsa cikin shiryayyun bayinka kuma ka zamanto kai ne khalifansa a cikin iyalinsa kai ne zaka mare masa gurbi bayan shi ya tafi to kai kana nan a wajen harkar iyalinsa kuma Allah ka yalwata masa kabarinsa ka sa masa haske a cikin kabarinsa to daga cikin iyayensa akwai Zainab ita ta ruwa ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata Zunnab Zunnab lokacin da manzo Allah ya auri uwar ta Ummu Salama yana son ya je ya tare tare da matarsa kullun yazo sai ya ganta tare da ita Zainab sai ya koma gida yazo yana so a tare sai ya ga yarinya sai ya koma gida har sai Ammar ibn Yasir da yake shi dan uwan Ummu Salama ne sun sha nono tare dan uwan ta ne min Raza'a yazo yace ina wannan mummunar yar ku bani ita ta hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tarewa da iyalin sai bulge sai tafi da ita gidansa to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tare da Ummu Salama Ummu Salama ita kuma sunanta Hind binti Umayya da mun kan ta tarjumar ta ko mun kan ta tarjumar ta al-Makhzumiyya ita tarwaito wannan hadisin saboda wannan isnadin yana da wata latifa yana da wani abinda ake ce malaman hadisi suke ce malafaiful isnad wato sukan duba isnadi dan su fitar da abubuwa da ke cikin sa na ilimin isnadi akwai riwayar abai anil riwayal abnai anil aba wa riwayal banat anil ummahat Hisham kani ga Urwa ya ruwaito daga ubansa wannan nau'i ne na ilimin hadisi akwai riwayatul abna'i anil aba a cikin ilimin mustala a cikin kuma wannan hadisin akwai riwayar albin an ummiha daya ta yi riwaya daga uwarta duk a cikin isnadi ɗaya wannan akwai tabi'ai biyu suna riwaya daga juna Hisham ibn Urwa tabi'i ne al'adar isnadi yawanci za ta kan cewa tabi'i tabi'i ya ruwaito daga tabi'i ya ruwaito daga sahabi ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan tabi'i tabi'i dai ta ruwaito daga tabi'i tabi'i mai mafi yawan rawaito daga sahabi sai rawaito daga tabi'i dan uwansa domin da Hisham da ubansa duk tabi'ai ne kuma a cikin sa akwai riwayatu sahabi anis sahabi Zainab sahabiya ce Ummu Salama uwata ita ma sahabiya ce saboda wannan labayi sun guda biyu Ibn Hajar yayi tambihi a kan su wanda suna daga cikin abin da wannan isnadi ya kunsa Ummu Salama matar Annabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat tace ja'at ummu sulaimin imra'atu abi talhah al-ansari ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ummu sulaim rumaysa matar abu talhah al-ansari abu talhah sunansa zaid ibn sa'ad abu talhah al-ansari yana daga cikin kabilan aus yana daga cikin sahabbai al-ansar da suka fi kowa yawan dukiya yana da wata gona wadda gonar yanzu tana nan a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam take ne yanzu har da karin da ake ya sanya gonar ta cika akwai wata rijiya a cikin gonar mai ruwan dadi ana ce mata diruha wannan gonar a saboda wato ni'imar da ke ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan zuwa yayin baccin rana a ciki wata ran Abu Talha yana salla sai ya ga wani tsuntsu yana tayawo a cikin gonar ya fada tashi daga wannan bishiya ya hauna kan wannan bishiya ya tashi daga wannan sarkakiya ya hau kan wannan har ya manta raka'a nawa ne to haka ana sai san cewa lallai ya fito da wannan gonar yana son wannan dukiya ta sa ana saukar da aya lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku cimma nagarta ba a wajen Allah har sai kun ciyar har sai kun batar da abinda kuke so saboda Allah sai je ya rasulullah gona ta da rijiyar bihruha take ciki na bai da ita sadaka fi sabilillah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bakin 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 wato hoda hoda kuma da aka irin abun ya faskara ya abun da mamaki sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa to ka rarraba ma ɗan uwanka danginka kaga inda zaka san cewa kenan addinin musulunci inda an gina shi ne akan tsotsar jinin mutane a dama bace wannan yace gona kamar wannan mai ni'ima yazo ya kawo mu shugaban al'umma shugaban musulmi din inda addinin musulunci tsotsar jinin mutane yake ai kaga shikenan dama wata kila yana ganin sai yana yare masa hasadar abin sa shikenan sai kanya ta an shikenan ta zama tuta baitul mal ko ba wani baitul mal shine zai dauka amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka je ka raba ma ƴan uwanka da danginka Allah duk su din ai su Allah ka bama kuma wannan sai ya zamanto double ne kudi biyu ga ta kai sadaka saboda Allah sannan kuma gashi kai sada zumunta sada zumunta kaga irin imani na sahabbai shi ma Abu Talha wani abu kuma da yake nuna imanin Abu Talha lokacin da aka saukar da ayar daina shan giya suna cikin shan giya ana zina rarraba musu tulutulun giya ga sunan ana shan giya ana sharholiya sai aka zo aka ce musu an saukar da alqur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aya ta sauka cewa a daina shan giya nan take suka zubar da giyar da ke hannun su yace Anas tashi ka dauki dindurusu ta fasa waɗannan abidan randunan giyar yadda ya fasa randunan giyar tare da mayan giya fa da sauransu amma ana cewa alqur'ani sai ya farfado to haka waɗannan bayan Allah suka kasance wajen gaskiyar imaninsu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaskiyar biyayyar su gare shi Zaid ibn Sahal ke sunansa Zaid ibn Sahal yace Ummu Sulaim matar Abu Talha al-Ansari ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat tace ya rasulullah inna allah la yastahi min al-haq shay'a inna allah la yastahi min al-haq tace Allah baya jin kunyar gaskiya wannan wadansu suna yin tawili sai ce ai Allah baya umarni da gaskiya ko Allah baya barin fadan gaskiya wai dai bukar bai kamata a ce Allah yana Allah a sifanta shi da kunya saboda kunya wani abu ne ainihin rauni Allah kuwa ba zai halatta a sifanta shi da abu na rauni ba to amma wannan an yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam istidraki ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya sifanta Allah da wani Allah ya ce Allah baya jin kunya kunyar da Allah yake ji irin kunyar mutum irin kunyar da Allah yake yi irin tamu kunyar ce Allah yana ji irin jin da Allah yake irin jin mu ne irin ganin da Allah yake irin ganin mu ne irin halittar da Allah yake irin tamu halittar ce mu ma yi akwai masu mu ma muna yin abin da mu ma akwai abin da zamu ce ai muna halitta muna sassaɗawa shi sai Allah yake ahsan abin ahsanul khaliqin to wannan sahi yanda magabata suke irin waɗannan sifofi da suka zo yadda Allah ya ambaci kansa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi sai mu tsaya anan ba tare da mun kawo wata fassara cewa ga hakikanin sifar yadda take ba in muka ce ga hakikanin kunyar Allah to wannan shine mun yi shishigi da Allah madaukakin sarki ya ce a halka alamu lahu samia ka san wani wanda yake mai suna irin Allah walam yakul lahu kufuwan ahad laysa kamithlihi shay ba shi da wanda yake kama da shi ba kuma zamu kamanta shi da wani halittar sa ba zamu ce ai wannan kunya irin tamu kunyar ce ba kuma zamu fassara ta ba zamu wato kawar da ma'anarta daga zahirin ta ba mu ce a wannan ba kunya ake nufi ba ana nufin barin bayani wannan kusku wannan tawili ne tawili ko ba a yin tawili sai in ji dalili nan kuma babu dalili to tace Allah baya jin kunyar gaskiya wato kamar danda ta samu da za ta faɗa abin jin kunya ne to shine ana san mutum in zai wani abu ya kaddamar da uzuri kafin ya faɗa abin da za a ga ya kamata a ce yana da uzuri sai mutum ya shimfiɗa wannan uzuri ne ke dawa kuma alqurani ma shi ya nuna mana Allah ya afa Allahu anka lima adinta lahum Allah ya maka afuwa me yasa kai musu izini ka kai me yasa kai musu izinin su zauna kar su zo cikin abin su zauna kar su zo abin nan me yasa kai musu izinin su zauna ka ga nan sai Allah sai da Allah ya kaddamar da wato afuwa kenan ya masa yake ko ma menene ma kai Allah ya yafe masa Allah ya masa afuwa to ana san wannan mutum ya kaddamar da uzurin sa kafin ya faɗa abinda za a kan cewa ya kamata a ce yana da uzuri akan wannan hal ala almar'ati min ghuslin idha hiya ihtalamat shin akwai wanka da yake wajaba akan mace akwai wanka da yake magana akan mace idan ta yi mafarki min alhulum wato idan mace ta ga kancewar abin nan kamar idan mace ta ga cewa tana ana abin nan tana jima'i kamar yadda namiji yake gani فقال في النبي صلى الله عليه وسلم يتي نعم ايه تنا اكوي وانكا ديكي وجبا اكنت اذا رات الماء اذا انت جمني واتو اذا باين تا فكا سي تا جمني تو wannan يا روايه البخاري دان امام البخاري يروي تو wannan حديثين دا ابو معاويه wanda yake abokin neman ilimi ne ga imam مالك shi ma almajirin hisham ne yace faghaffat ummu salama wajhaha sai ummu salama ta karfa fuskarta tana abin kunya ne wannan faghaffat ummu salama wajhaha wa qalat ya rasulullah aw tahtalimu almar'a yanzu mace tana mafarki qal na'am karibat yaminuki alima yashbahuha waladuha yace i hannunki lullube a lullube shi da turbaya me yasa danta yake kama da ita to wannan shine wannan take bayanin hukunci ne shi wannan riwayar ita ce take kalle waɗansu malamai suka ce wannan kisar hakikatan ta faru ga ummu salama Aisha sai riwayar abin da take masa mursalus sahabi domin zai wuya a ce ummu salama ta je sau biyu da tambayar ko kuma ta je ta yi tambayar da Aisha da ummu salama da suna nan kowace ta ruwaito amma waɗansu sun fi karkata da ra'ayin farko cewa kisar ta faru ga ummu salama ne a gabanta aka yi sannan ita Aisha ta ji daga wajen Ummu Salama sannan take ruwaitowa ba ta faɗi cewa ga da wanda take ba ko kuma a ɗauka akan ma'anar farko din domin shi ma isnadin ya inganta cewa da Ummu Salama ta zo za ta tambayar duk sunanan su biyu da Aisha da Ummu Salama din baki daya wannan hadisin ya nuna mana cewa kenan matsalar da muka ambata a can ta farko kan cewar abu koda da kunya sai a je a yi tambaya a kansa kuma ne ya nuna mana irin alkhairin da ke cikin matan al'ansar kamar yadda Aisha take cewa ni'man nisa'ul ansar lam yamna'ahunna al-haya min an yatafaqahna fi din tace ma dalla da matan ansar kunya bata hana su ba su samu sanin addini, jin kunya bai sa su samu sanin ilimin addini ba, ko da abu na kunya ne za su zo su tambaya dan samu ilimin addini maimakon su zauna da jahilci. Na'am.
باب جامع غسل الجنابة. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا.
وانا باب جامع غسل الجنابة واتو مسألو لي دسكي واتو متترى daban-daban akan sha'anin wankan janaba. Imam Malik yana da irin wannan al'adar, wato sai ya kawo abubuwa daban-daban wanda suke da kalliya musu taken babi ba, sai ya kawo su a babin ƙarshe na wato abubuwa da suka zo akan wannan babin da yake magana akan sai da muna magana wankan janaba ne, to abubuwa da suka zo akan wankan janaba wanda yake ba babi ba za a iya sanya su a cikin babi guda ɗaya ba, kamar abin da dai a turanci suke ce masa miscellaneous ko wato komai da ruwanka. Abu wato matsaloli da suke komai da ruwanka su yake kawowa a nan waje. Imam Malik ya ruwaito daga Nafi' malaminsa Maula Abdullah ibn Umar anna Abdullah ibn Umar kana yaqul. Cewa Abdullah ibn Umar ya kasance yana cewa la ba'sa an yuqtasala bi fadli al-mar'a. La ba'sa fadli bi ma'ana wato ya halatta. Yi wanka da sauran ruwan wankan mace. Ma lam takun ha'idan aw junuba, matsawar dai ba wankan ba haila take ciki, ba wankan haila take ba ko wankan janaba, amma dan mace ta yi wanka wanda yake haka na jin sanyi domin ta ji sanyi, sauran wankan babu laifi mutum ya wanka da shi. Wannan matsala ce wanda yake malamai sun taba wajen kauli biyar. Wannan ra'ayin Ibn Umar ne, amma ra'ayin Imam Malik tsakanin wannan ne. Shi Imam Malik da jumhurin malamai wanda ke shine matsabar Abu Hanifa da Imam Shafi'i da jama'irin malamai in banda Imam Ahmad shine kadai ya saba a nan cikin su, suna cewa babu laifi mutum ya wanka da sauran ruwan wankan da matarsa ta yi ko wankan janaba ne. Dalili ko hadisi da dama da suka zo na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wanka da shi da Aisha tare kuma wankan janaba. To kaga yayin da suke wanka tare kowa yana wanka da sauran kowa. Tun da yayin da ta hannunsa ai kaga ruwan da ya saura sauransa ne. Ai da ta sa hannunta ruwan da ya saura na sauranta ne, saboda kaga in yazo ta hannunsa na biyu yayi wanka da sauranta, in yazo ta hannunta na farko tayi wanka da sauransa, saboda akan haka ne suke wannan ya shafe madogarar da su sauran malamai suka dauka hadisin abin nan Al-Hakam Ibn Nafi' da Al-Hakam Ibn Amr Al-Ghifari da yake cewar نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتسل الرجل بفضل طهور المرأة ولا تتسل المرأة بفضل طهور الرجل وليغترفا جميعا. كدا ما تتي وانكا دا صورا وانكا نمجي كدا نمجي وانكا دا صورا وانكا مجي سرنكا كم فكا تاري وانكا وانا افركوا على الامرين اما دا قبايا في لما من زعلا صلى الله عليه وسلم دا ما تنسى يا نونا كنشي ور قابلتي كما كما يلي من زعلا صلى الله عليه وسلم وترا yazo zai yi wanka da wani ruwa sai Maimuna tace inni kuntu junuba, ina kasance ina da janaba da ne wanka da shi, ce innal ma'a la yajnub, ma tsairuwan shi baya janaba. Saboda haka wannan shine masaban jama'ir. Shi ma Imam Malik ya kawo wannan dan ya bayyana ra'ayin Abdullah ibn Umar, amma ba akan sa yake ba. Babu laifi mutum ya wanka da sauran wankan ruwan da mace ta yi wanka da shi ko tana haila ko da haila ko da janaba, kamar yadda ya zo a hadisin Aisha kuma kamar yadda yake shine masaban jumhurus sahabbai. نعم.
قال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه.
إمام مالك يرويته دك نافع دك عبد الله بن عمر شوى أن عبد الله بن عمر شوى عبد الله بن عمر كان يعرق في الثوب. يا كفن شينا جمي أشكن سفسا وتوينا سنيدة تفاكما يجمي هالتفر وتتجيكي وهو جنب الهالينا الجنبة ثم يصلي فيه sannan ya salla da wannan sifa. Wannan kaga yana nuna mana cewa kenan jibin wanda yake da janaba ba najasa bane, inda najasa ne ya kamata sai Abdullahi ibn Umar ya cire rigarsa, duk da shi yayi gumi har rigar ta jike kama kasancewar yayi sallah da wannan rigar ya nuna gumin wanda yake da janaba zahiri ne. Haka zalika hatta kai kafiri ma gumin sa zahiri ne, mai tsarki ne. Kaga an ce an halatta ma namiji musulmi ya auri mace kirista ko ba yahudiya kirista, amma ba a ce idan ya taba ta in ya shafa jikinta saboda tana da ba ta wankan janaba, ko ba a ce idan mutum ya auri mace ba yahudiya ko kirista ya ce kullum suka sake ta wankan janaba ba, Allah bai kora mata ba, imani za ta sake ta yi tukuna ba kai ka rigima da ita ba ta wankan janaba ba, amma kuma ka kyale ta tana zuwa coci a kasa ta yi addinin musulunci ce imani shi ne za ka, amma ita wankan janaba ta in ta yi a banza ne. A banza ne tare da in ana kafirci yaushe kuma wankan janaba zai amfani. To ta ga kenan kullum tana cikin janaba, amma ba inda aka ce ba wani malami da yake yayin da mutum namiji yana da yayin da musulmi ya auri kirista idan ya zo ya shashafa jikinta to ya je ya wanke hannunsa don ya shafa najasa, tunda tana da janaba ba ta wankan janaba. Gumi shi kansa ne janaba baya gumi, ba a ce masa mai janaba, ba a ce masa najasa ne, shi sai a ce masa muhaddith ne, mai kari ne, mai wanda yake ba shi da tsarki da zai iya halatta masa yin ibada, amma ba wai shi kansa ya zamanto mara tsarki ba shi da wato ya zamanto najasa ba. An fahimci bambanci tsakanin an-najis da al-muhdith? An-najis wanda yake najasa ne in ka taba shi sai ka wanke hannunka kamar bayan gari kamar bawali, amma al-muhdith shine wanda yake da hukuncin rashin tsarki, wanda kawai shi najasa bane, a'a amma hukuncinsa shine ayyuka na ibada da aka sharɗanta tsarki ba zai iya yin su ba, shine kawai abin nan din nasa. To kaga nan yana nuna mana cewa kenan mai janaba tsarki ga abin nan jikinsa yana da tsarki ba najasa bane, kuma guminsa ma ba najasa bane. نعم.
قال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكسر جواريه رجليه ويعطينه الخمر وحن حيا.
إمام مالك يرويته دقى نافع دقى عبد الله بن عمر دقى جوا عبد الله بن عمر كان يغسل جواريه رجليه كينقنسا سنكسن جسنا وانكي متكفى فنسا wato su wanke masa kafafunsa, an ce wajen alwala ne. Ala suhnun kana yas'alu zalika fil wudu, wajen alwala yake yi. Wa fil utbiya an ashhar su'ila malik ala yakhafu ibn umar annahu lamsu qala la ma kana yas'alu zalika illa li shughlin aw dha. Wato in ya tashi yin alwala ibn umar in ya zo wanke kafa sai ya sa ku yangunsa su wanke masa kafa wajen alwala, to in suna zo wanke alwala suna shafa kafar ai, ya kamata a ce alwalar ta kire, ya kamata a ce alwalar ta warware. To shi aka tambayi Imam Malik, to ya ake da alwalar ku, sai ce ai Ibn Umar baya ma kana li yas'al zalika illa li shughlin aw dha, abin da yake sa shi yake haka in ma dai ya shaddantu da wani abu ya sha gaban su ko kuma rauni na rashin lafiya ko girman jiki ko girman shekaru, wato ma'ana baya yi da nufin ya ji daɗi. Sai da ma sharaɗin karya alwala a wajen Imam Malik, kuma kamar yadda ce ma mazhabar Ibn Umar, cewa sharaɗin mutum ya shafa alwala, mace ta shafa mutum ko ya shafa mace alwalar sa ta karye, shine qasadan lazzata ko wajadaha, yayi nufin jin daɗi ko ya samu jin daɗin. Qasada walam yajid, alwalar sanan ya yi nufin jin daɗi amma bai samu jin daɗi, bai ji daɗin ba, sai ce abu ta gawa kuma wani ma abin nan, amma ya yi nufin jin daɗin sanan alwalar ta warware a wajen Imam Malik. Wajada walam yaqsid, ya ji daɗin amma bai yi niyyar ba, ta warware. To qasada wa wajada min ba ta wa ita ce mazhabar Imam Malik. Amma sauran malamai kamar yadda muka gani akwai wanda suke bata alwalan mutlakar mazhaban Shafi'i, akwai kuma wanda suke cewa ba ta bata ba mutlakar, akwai kuma wanda suke tafsirin daban shi ne cewa kawai zabi din ya zamanto akwai jin dadi, wato an samu sha'awa an motsa shi, an dai akwai motsawar sha'awa shikenan. وهن هيب ويعطينه الخمره كما سنا باشي تابر مسلله تمر ان استجاده تسلله سميقا مسا ايتا وهن هيب الحديث سنا cikin haila wato yayin da suke wanke masa kafar suna da haila yayin da suke miƙa masa tabarma ma suna da haila saboda haka kenan kaga hailar su ba ta sanya alwalar ba sanya sun bata masa alwala ba ko kuma sun sa masa najasa a cikin kafafunsa hailar su bata sanya su sun sanya najasa a jikin wannan tabarmar da suka miƙa masa ba, a cikin ya tabbata tabarmar kuma sai ya warware sai ya yafa masa ruwa ya wanke inda hannunsu ya taba, wanda yake nuna kan cewa haka nan haka zalika hukuncin mai haila, mai haila tana ba najasa bace sai dai mara tsarki ce, abinda ake sharadin ai tsarki sai a tsira sharadin tsarki za a yi shi ba ita ba za ta iya ba. Na'am.
وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يطأهن جميعا قبل أن يغتسل؟ فقال لا بأس أن يصيب الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل، فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى، فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك.
أنتم وسئل مالك أنتم بي إمام مالك أن رجل له نسوة وجواري متني نمجي ينادماتا أوري ديوة وجواري دوك ينقو هل يطأهن جميعا قبل أن يغتسل يا هل تتابد سبب باكي ايا كافية وانكا وطيا تابد ايد جنبر تا جي وانكا بكمي جي تابد وطا سني جي تابد وطا يا هلتا فقال امام مالك لا باس ان يصيب الرجل جاريتيه قبل ان يغتسل قبل يتي مسني نمجي ساجد دك ينغونسا غدا بيو كافين يوانكا واتو ساجد دايا كافين يوانكا يجي ساجد دايا ما تارد با تي للي اي وانكا يا وانكا جنابا با وندا يكي نونا كان تشوا ساكي سادوا دا ماشي باوي شرطي باوي شرطي بني يا زمانتو تشوا سي تا كو دا جنابا لا صلى بشي ke sai ka dauka sai ka karki daga janaba amma nisa'ul harair amma mata ayaye wato matan aure ayaye fayukrahu an yusiba ar-rajulu al-mar'ata al-hurra fi yawm al-ukhra makruhi ne wato abinki ne mutum ya saji da mace ya matar aure ranar wata matar daban ranar kwanan wata mata sannan kuma ka je bayan ka sadu da matar da ranar kwananta ka je ka sake sadu da wata matar wannan haramun ne don zalunci ne don mutum ya haka ya yi zalunci wanda ya kuma yi zalunci wajen aure ranar kiyama an san hukuncin zako zai tashi haka zai rinka tafiya sai gefen nasa ya karkace wa amma an yusiba al-jariya amma ya sadu da kuyanga thumma yusibu al-ukhra sannan ya sadu da wata وهو جنوب العالي لجنبه أجلسة فلا بأس بذلك باب الذي قوله إذن هكذا أبنى باء أبنى سيتكاني أكتشيت أبنى يأي الولاء دوما ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا أصاب أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضع أو ترواية فليتوضع وضوءه للصلاة حديث أبي سعيد الخدري idan ɗayan ku ya sadu da iyalinsa kamar da zuwa cikin musulun idan ɗayan ku ya sadu da iyalinsa sannan ya yi nufin ya sake saduwa da su to ya alwala wato ya alwala a tsakani kamar yadda in yin mutum ya sadu da iyalinsa zai ta ciye alwala to haka zalika idan zai sake saduwa da su ma ɗin ya yi alwala sai zai sake saduwa da iyalinsa da ba tare da ya yi alwala ba waɗansu kuma suka ce idan ma ya wanke gabansa wannan ya wadatar amma dai nassin hadisi kamar da zuwa hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam falyatawadda a wata riwayar ma falyatawadda wudu'uhu lis-salah ya alwala irin alwalar sallah dan karka dauka cewa abin da kin ci da alwala wato ka tsaftace jikinka ka kai alwala irin daidai da take kayin sallah to idan aka ce mutum idan Imam Malik ya ce idan kana da matan aure ba za ka yi haka da su ba za ka sadu da su ba lokaci daya to yaya me zamu ce akan hadisin Anas yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana saduwa da matansa su tara بخصم واحد كما هو كان جنبا تيكي وتبايا وانكا تكاني سوسو تكاني خصوصية إلا ما حكم على وين تكي تنسك تأكل فكرة جوابي تيكي خصوصية خصوصية أبنت كامل أجري وانتك نبقى سامون دليل wajibi bane adalci tsakanin mata yin adalci ba wajibi bane akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yana ya wajabta ma kansa ya wajabta ma kansa yana yin adalci Allah madaukakin sarki ya ce turjiman tasha'u minhun wa tu ilayka man tasha kuma ka raba din wanda kwanan ta yazo ka jinkirta ta wanda kuma kake so ka ta jawo ta take da ita za'i yin raban ba wajibi bane akan ka sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka yana yi yawa wannan shike magana in yaddar su haka wannan ita ce magana da walwai da wadansu walwai suka faɗa suka fi karfafawa cewa wannan ka dauka ne akan cewa da yaddar su da yaddar su ko kuma a halin cewa ya dawo daga tafiya bai so mu raba kwana ba amma wannan ba idan mun hatta a cikin tafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana raba kwana domin ranar sallah babba ba ka dawo daga haji ranar kwanan ummu salama ne Aisha ta ruwaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura ta yace ki je ki jifa ki tawafi tun da wuri kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zo yanda zai zaman to kan cewa shi daga yayi jifa yayi tawafi ya fita yayi tahallulul asghar da tahallulul akbar zai iya saduwa da iyalinsa yace wa kana Aisha tace wannan ranar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a wajen Ummu Salama ne to aka ta halin tafiya maki nan yana raba mu wannan kuwa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin wannan a lokacin Azul Hulaifa ne lokacin da zai tafi hajjatul wada shi ta nima wadansu malamai suke cewa yana daga cikin sunnar shiga cikin ihrami na aikin haji mutum kafin yayin wannan shiga ihrami ya sadu da iyalinsa dan saboda zai dauki lokaci da ba a so wani abu na harkar iyali ya shigo cikin harkar wannan ibada la kallo wala magana wannan sana kuma tabbata to shi ta aka ce to mutun yayi abinda zai kasa zai kare sha'awar tasa kafin ya shiga cikin wannan ibada to a wannan jaran Azul Hulaifa don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Azul Hulaifa yayi sallar azhar a Madina ya zo Azul Hulaifa ya sallar al-asr raka'a biyu sannan ya kwana a nan Azul Hulaifa sannan da safi abin nan bayan yayi sallar azhar da shigari bayan yayi sallar azhar yayi ihrami da haji da wannan da yin sadu da iyalinsa da wanka guda daya to wannan za a dauka akan cewa da izinin su ne da yardar su to raka idan mutum matansa sun yadda a ranar daya sun yadda ga baki dayan su to ce babu komai bayan mutum ya bayan yana zaune da wacce yana zaune da uwar gida uwar yarin ce babu komai je wajen amaryar ta ya tafi wajen amarya a cikin dare guda din da izinin ta to wannan babu ne amma ya ba sa haka ba su ba ko amar kar kuma uwar gida ke fushi ko amarya lar kwananta ne bayan abin nan sun sadu da ita mijinta sai ta turje fojan uwar gida amma dai ma ba za ta yi haka ba saboda haka amma dai idan da wannan wato nuna muna magana hukuncin shari'a ne hukuncin shari'a muke magana idan da yardar su ya halatta ai kamar yanda Sauda take ita kwanan nata ma gaba ɗaya ta ba mu Aisha ba ta bukata Annabi sallallahu alaihi wasallam ta girma ba ta bukata ta ba mu Aisha radiyallahu anha to raka Aisha kwana biyu ake mata da nata kwanan da kwanan Sauda to kaga irin fiqhu na Imam Malik da aka tambaye shi sai tafsili sai ya ce to a hukuncin akwai bayani bayanin shi ne cewa su waɗannan duk da yake ba wai duk da yake ya halatta sadu da iyali a kake saduwa da su ba tare da an yi wanka ba to amma ka kula fa cewa idan mata ne matan aure yaya bai halatta kai musu wannan ba saboda suna da haƙƙi na kwana sai in da yarda su amma in ku yangu ne ku yanga ba ta da haƙƙin kwana zaka ce yau ga ranar ta ba ko yaushe zaka iya ko yaushe mutum zai iya saduwa da ita na'am
wa sayyidu maliku ar-rajulin junub wudiya lahu ma'un yaqtasilu bi wa saha fa adkhala asbu'ahu fi ليعرف حر الماء من برده قال مالك إن لم يكن أصاب أصبعه أذن فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء
أنت بي إمام وسئل مالك أنت بي إمام مالك الرجل جنب ga mutum mai janaba wuzi alahu ma'un yaghtasilu bihi da aka kawo masa ruwa ya wanka da shi fasaha sai ya rafkanwa su adkhala usbu'ahu fihi sai ya tsoma hannunsa ciki liya'rifa harral ma'i min bardihi dan ya san wato yaya zafin ruwan yake daga sanyin sa idan wato yaya tumur ruwan yayi zafi ko ko da sanyi qala malik sai imam malik yace in lam yakun asaba usbu'ahu adha fala ara zalika yunajjihu alayhi alma idan dai hannun sa bai taba dauda bane bai taba najasa ba to bana ganin ci bana itikadin cewa wannan tsoma dan ya tsannasa da yayi zai bata zai mai da ruwan ya zama to mai najasa domin kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake innal ma la yun al ma tahur la yunjisuhu shay ruwa mai tsarki ne mai tsarkakawa ba abin da yake sanya shi ya zama to najasa amma na akwai tafsir idan ruwan mai yawa ne ko ruwan mara yawa ne wadansu suna cewa idan na farko dai akwai dai hani kace idan mutum ya tashi daga bacci sai ya tsoma ruwan hannunsa a cikin ruwa sai ya wanke to idan yayi bisa rafin ruwa kime hukuncin ruwan na Imam Malik yace hukuncin sa yana nan da tsarkin sa sai dai idan kankani ne ruwa idan dan kankani ne to sai a koma a gani idan wato abin nan hannun naka akwai dauda kuma ya zama ruwan dan kankani ne to daudar za ta iya karancin ruwan zai iya sanya daudar ta bata ruwan idan zai iya sanya daudar ta bata ruwan to wannan ruwan bai amfani da shi ba amma in ruwa ne mai yawa kamar ruwan bokiti da ya dan tsoma dan yatsansa wannan babu komai ko da akwai najasa a ciki ba zai bata ruwan ba in yana kadan ne to shine kamar ruwan buta ko ruwan yar moda haka to shine wannan zai iya bata ruwan والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعم يمينك نعم إذا عائشة تبقى شيء كريبة أم سلمة على فذي نبي أم سلمة على فذي نبي أم سلمة إتتي تي تنبير إتتي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقيمة هذا قال نعم إذا رأت الماء رواية البخاري وقال يا رسول الله أو تحتلم المرأة قال نعم تربت يمينك فلما يشبهها kaga sai ce ma ummu salama a gaya mana amma ummu sulaim ai ta bace abinda za a gaya mata ba wadansu malamai sun ce wannan maganar kalmar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko tana da tsanani a zahirinta suna ganin kan cewa sun cancance ta saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hukunci sun yi itirazu ya tabbatar da cewa idan mace ta yi wannan mafarkin ta ga mani za ta yi wanka su kuma suka ce ta ya za a ce mace tana wannan al-mafrud daga sun ga wannan sai su sallama sun ji bayani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu haka wannan idan muka dauke ta ba a babin cewa kalma ce da ta zo wato a babin ta na addu'a din take na wato akwai addu'a ta inkarin abin da suke amma abin da yake sahihin magana shine kan cewa kalma ce da larabawa sun riga sun saba fadarta bakin su kamar mutum ne a gwanin harbi kage ya iya harbi kace qatalahullah kai annabun Allah ya tsine masa bane kamar yadda dai nan za ka ga mutum ya yi wani bace shege ba kai annabun kike shi shege din ta Hausawa kike to irin wannan kalmomin kowanne yare yana da shi to a wannan babin ne tare ba ce nino wanda ke shine sahihi na'am ita ma duk tana wannan kan cewar ana yi masa inkarin kan cewa kai yaya za a yi ma wai ka tsaya a sha'anin kyau ko sha'anin abin nan a asali ko sha'anin dukiya sha'anin addini shi ne sai ya gaya masa wannan na'am
wannan
30 asabar da lahadi wallahi karatu ne mai muhimmanci matuƙa domin koyaushe abinda ya kamata ya zama tukance an mai da hankali a kai shine yara yanda yake wato matasa ya zama tukancewa an dauki hanyar karatu da su ma za su zama malamai ko da ba su je sun yi karatun dirasatul islamiyya ba ko da suna karatun medicine din su engineering din su physics din su law din su wane ne din su ko ma da suna karatun ma dirasatul islamiyya din zo su karatun da ke na tafsir ilmi wato ke fasa ke kyawun foundation ilmi da su ma za su zamanto malamai ba abin da nake bukata kenan a cikin al'umma saboda yawan jama'a kamar wata da ake tambayar Sheikh Al-Albani waɗansu mutanen Algeria sun je suna so su za su tashi da ɗauki makamai za kamata a canza a juyin juya hali a kafa daular musulunci shi ne yake cewa to ai kun san yanzu ya musu tambaya ce yanzu adadin likitoci nawa kuke da su a Aljazair za ku iya cewa ga kowane mutum 1000 likita nawa ake da shi ka ce wata kila a cikin kowane mutum 1000 a sami likita 3 ya ce to yanzu wannan likitan ciki kenan likitocin ruhi ba malamai ga kowane mutum 1000 kuna da malami ɗaya ya ba mu shi kuma sanin ko kuke gaggawa kaga wannan an shi ake bukata domin gyaran al'umma to amma kamar yanda abin nan abubuwan yanda muka dauko shi aka fara karatun a ya zama to cewar a akwai dan abubuwa haka da yawa da suka zo na tafiye-tafiye a karshen mako shine yasa aka samu mushkila karatu amma Allah ya da abin nan daga mako na sama ba wannan asabar da lahadin ba okay ba kuma mai zuwa ba ta saman kan Allah ya da daga nan Allah ya da za mu fara ranar asabar da ranar lahadin insha Allah da safe ba tambayar lalat abin da ake nufi da lalat na ga shi ne da ake faɗa wato wasu wato a sanya ƙarfi a cikin wuta sannan sai a zo a yi alama a cikin dabbar don a yi mata alama yadda za a gane ta shi ne ma'ana ya an gaya mata in ya ga danshi kai bari shedan ya wasa da shi kai bari ya taya masa wasu bashi kai bari shedan ya taya wasa da shi ya duba ya gani a cikin tufarsa in ya ga danshi shikenan in ma ko bai ga danshi in kuma bai ga danshi bai ga alamar abin nan a alamar maniyin har ya bushe shi ma sai ya wanka dama ba mun ce bai wankan da zai daga bacci na karshe da yayi ba shine da mazhabar Imam Malik zai sake sallarsa amma sahihin a mazhabar Imam Shafi'i da Abu da Imam Ahmad ibn Hanbal ba zai sake sallarsa ba domin babu dalili da yana cewa sallarsa ba tai ba domin ba sharadi bane abin nan a liman ya niyyar limanci kafin a bishi sallah ko ba sharadi bane niyyar liman da ta dace da niyyar mamun wataran wani mutum ya zo bai samu sallah ba yana sallah shi kadai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wanda zai tashi ya sadaka gare shi sai wani sai na bakai tashi ya sallah tare da shi kaga shi ga sallah shi bai shiga sallar da niyyar jami'i ba bai shiga sallar da niyyar cewa shi ne liman ba amma sai ya zama to liman babu abin da zai cewa wajibi ne liman ya niyyar limanci kuma sannan a idan niyyar liman ta saba ma niyyar mamu shi ma sunna ta nuna kan cewa ya halatta kuma sallar ta inganta domin a mutum zai iya yin sallar nafila limamin yana nafila amma mamu sallar farilla ce kamar yadda Mu'adh yake yi zai sallar isha tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya tafi Quba ya yi musu sallah ita sallar da yake ta biyu nafila ce inda ba zai yi a ce ya yi sallar isha ba sannan zai sake wata sallar isha nafila yake yi su kuma suna sallar farilla ne ko a ga ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce masa me yasa kake sallah a wajina sannan kake kai mun sallah ba sai ya ce ka saukaka ka tsawaita ka tsananta ka tsawaita wajen karatu haka zalika mai yin nafila zai sallah bayan mai yin farilla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum yayi sallah a gida sannan sai ya zo ya rinci mutane suna sallah a masallaci yayi sallah tare da su sai ta zamanto masa nafila sai ta sai ta zamanto masa nafila kaga su sallar farilla kike amma shi nafila yake dan kare ko da niyya ta saba babu wani abu kowa ya sallarsa wannan yafi tunda abu nafsi a nan wajen gara mutum ya dauki a yi tausi a su a wasa a mutane mata ba Imam Malik ya tsananta a wannan jami'i ko bayan ko babu wani dalili da tsaya da sunna wahawwala sanad shi ne wanda za ka ga malaman hadisi suna sanya ha wato ma'ana matani ɗaya ne amma isnadi ba ɗaya ba isnadi sama da ɗaya sai ya kawo isnadin ɗaya in sun haɗe a wani waje sai ya kawo daidai inda suka haɗe din sannan sai ya kawo ɗaya isnadi shi ne ma'ana tahwilul isnadi wato matani ɗaya ne amma da isnadi sama da guda ɗaya sai ya kawo su a lokaci ɗaya maimakon ya kawo wannan hadisin sannan ya sake maimaita shi da wani isnadin daban shi kuma batun abin nan batun wai wata mutum ya tuka daga zinar kasa suna akwai wata kun? Awa an masa haihuwa batun kiran sallah da ya kama a cikin kunnen jariri gaskiya hadisan da suka zo akan wannan ba su inganta ba amma malamai sun so yadda kan cewa a yi ma yaro haka din a yi jiyar da shi kiran sallah a jiyar da shi ya kama amma hadisan yanda suka zo a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da asani ne wanda suke mursala ba su inganta ba amma malamai kamar yadda nace su ce abin nan a malamai sun soyar a yi wannan aikin haka to babu laifi in ya dawo din yayi ko kuma baya nan din tunda yanzu abin nan ana da waya sai ya waya ya sanya wani wanda yake yana ganin ya san abin da yake yi dalibin ilimi ne shi ya je wannan dan game da tuba daga zina kuma mutum in ya tuba daga atayibu minaz zambi kamar la zambala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya tuba daga zunubi kamar wanda ba shi da zunubi ne malamai sun yi sabani wajen wanda ya tuba shi wanda ya tuba tabbas 100% Allah ya yafe masa ko kuwa yana abin nan Allahu a'lam yana tahtal mashi'a dukkan kaulan din daga cikin malaman ahlus sunna ne akwai wanda suka ce tabbas Allah ya yafe masa in bai riga ya tuba ya cika sharuɗan tuba waɗansu kuma suka ce a'a ko ya tuba bai sani ba ko Allah ya karɓi tubarsa ko Allah bai karɓi tubarsa ba saboda haka duk wanda kuwa ya zamanto ya yi laifi babban laifi to yana ƙarƙashin mashi'ar Allah in Allah ya so ya yafe masa Allah kuma ya so ya masa azaba ya tsarkake shi daga zunuban sannan ya shigar da shi aljanna to wasu kaulan in za su zama su kauli daya domin wanda ya tuba a ba shi da tabbas cewa ya yi tuban yanda ya cancanta tunda tuba akwai janibi na aiki da zuciya a cikinsa na farko kai na dama kuma kai niyyar ba za ka sake komawa ba kai dama kai niyyar ba za ka sake komawa ba to ka in mutum ya tabbatar din kan yayi tuban yanda ya cike ya cika sharɗan tuban to nafsi ya nuna daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam at-taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu wanda ya tuba daga zulubi kamar wanda ba shi da zulubi ne, in mutum ya tuba da ya cika sharuɗansa. Saboda haka wannan yana iya cewa kwarai a abin nan ana za a kyauta masa zato, yace Allah maɗaukakin sarki ba zai masa hukuma ba. Amma idan mutum ya zamanto cewar tuban ya yi ne amma kuma bai cika sharuɗan tuba ba, to kaga wannan bai tuba ba, saboda kai zai yanta talmashia. Amma daga ya tuba din sahihin tuba ya abin da ya haihu. Na'am. Oh, kisa Zainab da Ummu Salama. Zunnab. Eh to. Abin nan ba wai bai halatta bane yaro zai zauna a ɗakin mace ba da mijinta, domin Ibn Abbas ya zo ya kwana a ɗakin gwaggwarsa Maimuna a ranar kwanan Annabi sallallahu alaihi wasallam a wurinta don ya ga yadda yake sallah. Amma bai zama to wani al'ada na yau da kullum ba, amma da ke da'iman tana nan, da'iman tana wajen, ko da'iman yana wajen yaro wanda yake kuma ya abinda mumayyiz yana da hankalinsa ya fahimci abubuwa, kaga wannan yana daga cikin abin da yake zai kawo mushkilar zaman aure. Sai zamanto har kawai shi mijin ya rinka jin haushin yar da iyayenta baki ɗaya, saboda me za a takura masa? To wannan gaskiya rashin sanin sunna ne, kaga shine amfanin karanta abin nan siyar ɗin magabata don mu ga yadda suke yi. Domin ba wanda ya san ba abin da ya koya mana ba mu mai haƙƙi haƙƙinsa irin addinin nan namu, kowa a ba shi haƙƙinsa. Kuma a aikace haka haka Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi sahabbansa haka suka aikata shi. Kwarai da gaske wannan abu ne wanda yake na al-tanbihi a kai, ya kamata iyaye ya zama dukkan cewa suna da fiqhu na addini, su san su kansu su rinƙa sanya kansu a matsayin ƴaƴan nasu, sanya kansu kan cewa in sun inda su ne a wannan wajen ba. Kuma ka a rinka sakar ma yawanci za ga wani lokaci irin wannan abubuwan wanda suke kawo su mata ne suke kawo. Kuma mushkila ma cikin al'ummarmu mata sun fi jahilcin addini. Shi yasa ɗin kodayake malam Bala zai ce abin nan ya yi ta magana a buɗe makarantar mata, a buɗe makarantar mata, kuma gashi na zo ina kuka da wannan. Hakika mata sun yi fi cancanta a mai da hankali a kan karantar da su, saboda karantar da su karantar da al'umma ne baki ɗaya. Amma a fahimci wannan don a kiyaye wannan abin nan na shari'a. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن أعطيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.